This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokai, ki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 10 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kani labarai.
To Baballe, Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada matakin sojin da take daukawa yanzu zuwa cikakken farmaki kan birnin Rafah na yankin Gaza. Yan tawayen hudi dake Yemen sun yi ikirarin kai hare-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dahon kaya. Sannan hukumar zaben caji ta ayyana shugaban kasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben shugaban kasa.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da shirin kwashe ɗaliban makarantu dake yankunan dake fama da matsalar tsaro.
Ɗaya daga cikin matakai shine wayannan makarantu mu tabbatar cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gadi a wayannan makarantu wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su.
Sannan za ku ji cewa a yau Juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Birtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya.
Himmanci shiga sojan Najeriya gabaɗa, shi Prince Hari dai yana ɗaya daga cikin shahararre ba ne wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci da zamancin ana ta yaɗa tashi.
Kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikare zai gabatar a wannan makon. Shirin ya taɓo rashin jituwar da aka samu tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin, sannan kuma ya jiyo ta bakin sanatar Faisa Nahanga da ya raba ‘yan mazaɓarsa likafani da tukwane. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Amurka ta sake gargadi ma Isra'ila cewa karfata fadada kayyadaddan matakin sojinta na yanzu zuwa cikakken farmaki kan Rafah. Wannan karan ba ma saboda fargabar da aka dade ana yi kan makomar farar hula ba kawai, har ma da tsarin dabarar yaƙi. Ra'ayinmu shine ayyukan soji da ake yi a Rafah, musamman ma duk wani babban matakin soji da za a dauka wurin a daga ta ƙasa, la shakka zai karfafa Hamas ne ba Isra'ila ba wajen batun tattaunawa, a cewar mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ga manema labarai jiya Alhamis. Kirby ya ce Yahya Sinwar, wani jagoran Hamas wanda aka yi imanin cewa a yanzu haka yana boye cikin wani rukuni na hanyoyin ƙarƙashin ƙasa a Gaza, ba zai ga dalilin wata tattaunawa ba muddin aka sake samun mace-macen farar hula da yawa a Gaza. Yan tawayen hutu dake Yemen sun yi ikirarin kai hare-hare biyu na makamai masu linzami a mashigar ruwan Aden kan wasu jiragen dakon kaya masu dauke da tutar Panama, amma ba su yi wata barna ba. A halin da ake ciki kuwa, wani mai bada shawara ga shugaban addinin Iran ya yi gargadi cewa Iran na iya kirkiro makamin nukiliya muddin ta yanke shawarar yin hakan. Waɗannan kalamai na jiya Alhamis, waɗanda mai magana da yawun rundunar sojin Yemen Brigadier General Yahya Sari da kuma tsohon ministan harkokin wajen Iran Kamal Harrazi suka furta na zuwa ne a daidai lokacin da aminan Hamas ke ci gaba da matsalamba ma Isra'ila saboda ci gaba da yakar kungiyar mayakan a zirin Gaza. Sari ya yi ikirarin su ne suka kai hari kan jiragen ruwa na MS Diago da MS Gina. Shi kuma Harrazi an ba da rahoton cewa ya gaya ma kafar labarai ta Al Jazeera cewa a shirye Iran take ta canza matsayarta kan nukiliya muddin aka yi barazana ga tsaronta. Hukumar zaben Chadi jiya Alhamis ta ayyana shugaban kasa na wucin gadi Muhammad Idris Dabi a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar ranar 6 ga watan Mayu kai tsaye da sama da kashi 61 na ƙuri'un da aka kada tana mai amfani da sakamakon wucin gadi duk kwada yake babban mai kalubalantar sa ya ayyana kansa shima a matsayin wanda ya ci zaben kasar Chadi mai gwamnatin mulkin soji ta zama ta farko cikin kasashen da aka yi masu juyin mulki a yankin Afirka ta yamma da kuma yankin Afirka ta tsakiya da ta koma ta farkin demokaradiyya to amma wasu jam'iyyun adawa sun koka kan magudin zabe yayin da zaman tsarki karuwa an girke jami'an tsaro a manyan mahadin hanyoyi na injini na babban birnin kasar gabanin sanar da sakamakon zaben
to madalla an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya ganin yadda yan bindiga ke yawan huce haushi a makarantun jihar Kaduna ya sa gwamnatin jihar sanda shirin kwashe ɗaliban makarantu da ke yankuna masu matsalar tsaro don haɗe su da takwarorinsu da ke garuruwa da ke zaune lafiya da nufin kawo ƙarshen sace ɗaliban a makarantu. Gwamnatin jihar ta Kaduna ta ce duk da wannan sabon tsari za ta zuba jami'an tsaro a sauran makarantun da ɗalibai za su ci gaba da karatu daga Kaduna. Wakilin Isa Lawal Ikra ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
Gwamnatin tarayya dai ita ce ta kaddamar da shirin kare makarantu ta hanyar jibge jami'an tsaro a mafi akasarin makarantun da ke fuskantar barazanar tsaro. Kuma jihar Kaduna na cikin jihohin da ke fama da hararen yan bindigan da kan sace ɗalibai. Saboda haka ne gwamna Obasanin jihar Kaduna da shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Kaduna Alhaji Sani Kilaya Wakilta ya ce akalla makarantu 359 ne a jihar Kaduna za a haɗe su da sauran makarantu da ke guraren da babu matsalar tsaro domin gujewa hauhawar hararen yan bindigan da kan sace ɗalibai.
Ɗaya daga cikin matakai shine wayannan makarantu mu tabbata cewa mun tura enough personnel wanda za su yi gaji a wayannan makarantu wanda za su tabbatar cewa makarantun nan da kuma yaran da suke ciki an tsare su. Na faɗa cewa akwai makarantu wanda suna wata area masu zafi za mu majin su sun kai makarantu 300 da wani abu mu haɗa ƙarfi mu kai su saurare domin mu tabbatar cewa wayannan yara sun zama safe.
Bar jami'a mai kula da shirin kare makarantu na gwamnatin tarayya malama Halima Iliya ta bayyana babban dalilin da yasa gwamnati ta fito da wannan tsari a fadin wannan kasa.
Saboda kasaloli da kasar ke samu akan kai wa makarantu hare-hare to gwamnati ta zo ta zauna in 2021 aka yi shawara to sai aka zo aka ce to a kasa ya kamata a ce tana da plan mataki na farko to yanzu we are at the stage na implementation na wannan tsari kuma mun rubuta wa jihohin kasa gabaki daya muka ce su ba mu duka community wanda yake is vulnerable da kuma makarantu wanda suke da vulnerable saboda intervention so we intend to start with the most high-risk communities and high-risk schools.
Masana harkokin tsaro irin su Manjoyashin Kwamirta ya daina ganin wannan tsarin haɗe makarantu farar dabara ce musamman maganin karancin jami'an tsaron da ake fama da shi a kasar baki daya.
Duba da karancin jami'an tsaron da kasar nan take fama da su musamman ga ayyuka sun barko musu ko ta ina sassa daban-daban. Yanzu adadin wayannan makarantu a jihar Kaduna an kace kowace sai an sama mata jami'an tsaro to abu ne ba karamin abu ba wanda yake banda ma maganan kudaden da za a kashe wurin yin hakan su kansu adadin jami'an tsaron ba karamin yawa bane wanda ba za a same su ba irin yanayin sojojin mu da sauran jami'an tsaro na yanzu. Amma aka kata makarantun aka samar da su a wasu wurare kuma inda wuraren wuri ne wanda ba zai yi wuyan zuwa ga wayansu karin jami'an tsaron da za su kawo ma wayanda aka kace dauki ba abu ne mai kyau.
Amma mejo wasu za su ga kamar gwamnati ta nuna takare kenan ba za a iya kula da mutane ba har an raba su daga ruwan su dan su karatu a wasu wurare.
Shi gwamna a jihar sa irin kokarin da zai yi kenan na tabbatar da tsaro ya ga ya sauke wahalar da za a ce ita kanta gwamnatin tarayya da jami'an tsaron za su shawuri tabbatar da tsaro domin gaskiya adadin jami'an tsaron mu da irin kayan aikin su yanzu yayi karancin da za a ce a kai su a kowanne irin wayannan makarantun da ake gani sun fita waje ko kuma sun kai wurin da yake akwai barazanar tsaro.
Jihar Kaduna dai ta sha fama da satar ɗalibai daga yan bindigan daji tun daga jami'a kamar zuwa manyan makarantun gabar sakandare har zuwa sakandare da firamare kamar da yadda aka gani ya faru da ɗaliban makarantar Kuriga a watan 3 shekarar nan da muke ciki. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
To a gaida Isa Lawal Ikara. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe a tsakiyar watan Afrilu Amurka ta girke makamai masu linzami samfurin ta Mohawk a Philippines wani matakin da Russia da China suka yi Allah wadai da shi makamin mai matsakaicin zango na iya isa wuri mai nisan kilomita 1,600 yanzu dai Russia na cewa tana shirin hanzarta kirkiro makamai masu linzami makamantan waɗannan a wani bayani a wannan makon sakataren harkokin wajen Rasha ya ce wannan matakin martani ne ga girke makamai masu linzami makamantansu da Amurka ta yi a Turai da yankin wato Asia masu Pacific. William Hill na cibiyar Wilson Center ya ce
as an attempt to frighten or to deter.
Yace ina fassara wannan furucin a matsayin wani yunkuri na tsorata Amurka da Burtaniya da Faransa da sauran mambobin kungiyar kawance ta NATO masu goyon bayan Ukraine waɗanda duk wato wannan duk ba bakon abu bane kawai dai abu ne mai ban haushi hakan ba zai kawo zaman lafiya ba sai dada kawo zaman daddar. A ƙarshe wata lauya mai kare tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wato ta yarfa tauraruwar batsa fina-finan batsa Stormy Daniel ta wajen ayyana ta a matsayin wato matsaryaciya mai zarin son kuɗi yayin da take mata tambayoyi a zaman kotu na jiya Alhamis. To amma Stormy ta dage cewa shi Trump ne ya gayyace ta cin abinci a ɗakin otel ɗinsa a shekara ta 2006 amma bai sa an kawo abincin ba sai kawai ya tuɓe ya nemi ya kwana da ita.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu inda yau Juma'a ne Yarima Hari da Gimbiya Migan daga masarautar Burtaniya za su fara ziyara aikin soja a Najeriya inda za su gana da babban hafsan tsaron kasar da duba wasu sojoji da suka ji raunuka a fagen daga a wani asibitin soja na 44 a jihar Kaduna tare da gana da gwamnan jihar da kuma ganawa da wasu kungiyoyi a jihar Lagos da gwamnan jihar daga Abuja. Ga rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya hada mana.
Zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran ƴan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har Afghanistan saboda ya san abinda ake nufi idan soja ji ciwo wajen yaki.
Yanzu dai kusan hankalin duniya kwacakwam ya karkato kan Najeriya inda Yarima Hari da Gimbiya Megan na gidan sarautar Burtaniya za su fara ziyarar aikin soja a Najeriya. Na nemi karin bayani daga kakakin hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Ismail Gusau.
To zuwan Yarima Hari da Gimbiya Megan yana da ɗan tarihi kamar wata goma da suka wuce sojojinmu waɗanda suka ji ciwo a fagen fama sun je wurin wani wasannin motsa jiki wanda ake kira investors game wanda shi Yarima Hari shi ne ya ƙirƙiro da wannan wasannin karon farko kungiya daga Afrika ta halarci wannan wasannin na motsa jiki. Najeriya su ne tun na farko daga Afrika da suka je wurin wannan wasannin. So a wurin ne suka haɗu da shi Yarima da kuma ita Gimbiyar sai yi farin ciki sosai ganin cewa zuwan su na farko sun samu gwalagwalai har da tagulla su yi ji daɗi sosai shi ne masu alƙawarin cewa zai zo Najeriya musamman ya zo ya gansu kuma ya ga sauran ƴan uwansu wanda suka ji ciwo a wajen fagen fama kada ka manta shi ma soja ne kuma ya je har Afghanistan saboda ya san abin da ake nufi idan soja ji ciwo wajen yaƙi. Ana cikin haka ita kuma matar shi ashe akwai wani bincike da aka yi mata ta san ba Amurka ya ce baka fata ce ta Amerika akwai bincike da aka yi mata wanda ya gano cewa kakanninta na can baya asalinsu suna da alaka da gandun Najeriya kusan ma za a iya cewa a Najeriya ta fito amin suka fito.
To komai da mai gari Mahari da Gimbiya Megan za su yi yayin wannan ziyara har ila yau ga General Gusau.
Idan suka iso za su gara da shi babban hafsan tsaro na ƙasa General Christopher Musa, bayan sun haɗu da shi za su je Kaduna. A Kaduna akwai asibiti ta soja 44, za su je su haɗu da sojojin mu wanda ke kwance asibiti wanda suka samu lalura a sakamakon zuwan da suka yi a bagen fama. Zai gansu, zai gaisa da su, zai musabaha da su, don daga nan zai je ga gwamnan jihar Kaduna, sannan kuma zai sake dawowa nan. Akwai yan shirye-shirye da aka yi mashi na Armed Forces of Christmas, dan in aka kare kuma zai je Lagos. A Lagos ma akwai wasu kungiyoyi wanda shi kungiyar shi foundation nashi suke alaka da su, kuma suke taimaka masu, suna aiki tare da juna. So zai gansu kuma zai je ga gwamnan Lagos.
Ko menene muhimmancin wannan ziyara ga sojojin Najeriya a halin yanzu? Tambayar kenan da ne wa tsohon hafsa a rundunar sojin saman Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salman.
Kuma wannan ziyaran da Prince Harry zai kawo, muhimmancin ta shine cewa shi soja a saman waɗanda suka samu wasu raunuka kan aikin da suke yi, wato kulawa ne na musamman. Muhimmancin shi ga sojin Najeriya gaba ɗaya, shi Prince Harry dai yana ɗaya daga cikin shahararre bane wanda duk inda ya je abin da ya ce yana ba ma muhimmanci zama cewa ana ta yaɗa tashi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Najeriya sun tabbatar da cewa maganar tsananin tsamin tsaro a arewacin Najeriya ta kai matukar tikewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron a kai, shi yasa muke fama wajen kawo karshen ta.
Ita kuma babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya cewa take taranta na kasafa ya kara tabbatar da kirarin da ake yi mata na PDP power.
Duk wanda kike wannan kasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba, to sai aka gaga wiki ga kuma Atiku Ganoja kuma Allah da iko shi ko uban.
Game da maganar masgar da wasu suka dinga yi wa sanata Rufai hangan da aka hanga yana rabu da kafani da tukwane, kuwa hangan aka hango yana haska cewa ai har ma ya hada da motocin daukar gawa.
Dan na sai da kafani yanzu na sai tukunya guda ba ta da yawa madrasa 3,100 wani abu, da kuma da kafani 9,000 da wani abu. Mun da wannan kafani tubutucin gawa mana bai ai
wannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a yake zuwa. Shiri na 169 cikin jerin shirin manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne yake shiryawa. Me yiwa shirin kuma amana shake matsalar tsamin tsangwama tsakanin Jamhuriyar Nijar da Benin da kowa ya ja tungace ta sa masana suka fara luratarwa. Masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Nijar Malam Bubakar Idrisa Kado ya ce akwai bukatar janye hana motocin man Nijar wucewa ta Benin da kuma bude border da Nijar ta rufe domin sulhuntawa.
Tsakaninmu da Benin akwai wata komishin wadda aka ce ma Benin Nijar, ya kamata a zamna a tattauna a ga menene matsalar. Tunda harkar ta shahi tattalin arzikin kasa, ta shahi talakawa, ba harkar siyasa bace.
Ai sulhu kowa ya dan sassato sai a samu abun shi ta yi. Dan su horan shi ta kawo sojojinta ta aje, wannan ba damuwa bane. Mu ma muna yin tambayar shinuwa ko su Rasha su masu aje bazikin su nan tsakanin furancerkin mu da Benin. Mu kawo sojojin mu aje mai mu bude hanya a sulhu. In sun takura mana mu takura musu. Tunda in horan shi tana da niyyar bugun mu ba sai daga Benin ba, tana akwai hanyoyi da yanda za ta bi. Kaga suna da sojoji Chad, suna da sojoji Gabon, suna da sojoji Cote d'Ivoire. Ku wannan hanyar ta fetar abin da aka kashe ya kai miliyar da dolar wajen shida. Su ma Benin da ka wannan barazana bashi sun ka ciwo ga bankoki, sun kai hanya tsakanin iyakan mu zuwa wannan farkon wanda suka ce ma na Sene su ma za su yi asara in suka matsa. Ya kamata Niger ta tada tawaggata ta ɗan diplomasiya da ma'aikata kwararri wanda suka san yanda aka taya da arzikin kasa a cikin abu. Tunda yau wannan ruhin hanyar da aka tsakanin mu da Benin ta kawo matsala diya. Garin masara ya yi tsada, abinci ba su shigowa daidai, kuma ƴan kasuwar mu suna kuka sun cewa ga hanya ta togowa ba ta yi, ba mu sani in gaskiya ne ko ƙarya bane.
Game da tacar bakin tattakar gwamnonin arewacin Nigeria da suka halarci taron tattauna matsalar tsaro a Amurka kuwa shugaban wata kungiya a arewacin Nigeria Komar Abubakar Lawal ne ce suka ce kawai ake ta fama da ita irin ta ƴan adawa.
Ma'aikatan da suke tsare-tsaren tsaro a ƙasar Amerika daga yake gwamnoni guda 10 daga bangaren arewa na Nigeria a tattauna yanda za a cimma ainihin na magana ainihin ta'addanci da sauransu. Aka tattauna komai ya tafi yanda ya kamata kuma suka dawo lahiya. Bayan sun dawo wasu manya a arewa suka tashi suna ta ainihin koke-koke cewa wannan tafiyan da aka yi wannan kuɗi ne da sauransu. Saboda haka mu muka gan cewa bai dace ba.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido abin da ya dage akai shine waɗannan gwamnoni zuwa America da suka yi bayanan da suka yi na harkan tsaro hurumi ne na gwamnatin tarayya. Gwamna bai da iko da soja, bai da iko da police.
To mu muna da yakinin da yaddar cewa wannan tafiyan da suka yi akwai dubaru wanda za a tsara wanda ba sai wani ya sani ba, wanda muna ganin wannan tsare-tsaren za a samu mafita.
Sai dai kuma gwamna Dukka Umar Radan jihar Katsina wanda ya limancin gwamnonin zuwa Amurka ya ce ai matsalar tsaron arewacin Nigeria fa ta kai matukar cabewa.
Wannan lalacewar ta matsalar tsaro ta shiga cikin mu yadda ba mu tunanin ta. Akwai Bahaushe, akwai Bafulatani, akwai Sarakai, akwai masu unguni, akwai ƴan sanda, akwai sojoji, akwai alƙalai, akwai masu kuɗi. Duk wanda ka sani wanda baka tunanin zai shiga cikin harkar tsaron nan akai ta, shi yasa muke fama wajen kawo ƙarshen ta. Saboda kila wanda kuke kwana ɗaki ɗaya da shi ko zaurenka ko gidanka kila yana informant ne ko yana bada bayani. So wannan matsalai sai an yaki da ita fama, kuma sai al'umma sun bada goyon baya da haɗin kai. Domin zan baka misali, a wani ƙauye a Katsina muka kama wani mai gari ne na al'umma tunda shi ne wakilin mai garin, amma aka bashi naira 700,000 aka zo aka kashe mutum 30 a ƙauyen. So kaga irin lalacewar da yankin mu yayi. So ya kamata a ce mutane sun bada bayani wanda zai taimaki al'umma dan ba mu san wani abu ba.
A siyasance kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a jihar Niger Alhaji Ability ne ke cewa daga jihar Niger ne fa ya kamata shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa ya fito tunda dai an amince mukamin ya zauna a arewa.
Wallahi jam'iyyar PDP ta nuna ita jam'iyya ne. Duk wanda ke wannan ƙasar Najeriya bai yi zaton wannan taro za a yi a kwashi lahiya ba. Saboda kowa na duban yaya tsohon gwamnan Rivers zai je, wanda yake kuma minista ne a binnan tarayya na Abuja. To sai aka ga wiki ga kuma Atiku Zanaujan, ga mutanen wiki ga mutanen Atiku, kuma Allah da iko shi ko uban babu wani tashin hankali da aka yi.
A ina kuke ganin ya kamata a ce shugabancin jam'iyyar nan ta PDP ya koma?
An tsaya cewa ki da magun da ainihin makarban shi zai ci gaba da rikon kware har zuwa watan August. Daga nan ne za a tabbatar a yi zaɓe. To nan mun kira da muke yi anan tunda Allah ya sa wannan abu namu ne, kuma a ranar a wajen mitin an ƙara jaddada cewa wannan mukami na North Central, kuma mu jihar Niger muna buƙatar a bamu wannan ƙarƙarin wanda kujera na rukun ƙwarya ya kasance jihar Niger ta karkare. Dalili kuwa jihar Niger ba ta taba yi ba. Benue ta yi ba ɗaya ba biyu ba, Plateau ta yi ba ɗaya ba biyu ba, Kwara ta yi ba ɗaya ba biyu ba. So saboda haka muna duban Niger ko ba komi. Muna da uban jam'iyya a tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jalal Muhammadu Ibrahim da masu Babangida. So muna duban ayyuka ramana wanga ƙarƙare na jagoranci a ba jihar Niger makarkari.
Shi kuwa ɗan masagajin tarayyar Najeriya daga jihar Kanawa Sanata Rufa'i Ahmad Hangan da aka hango yana raba likafani da tukwane cewa yake ai dama shi ayyukan shi sun fi mai da hankali ne akan maganar tallafawa talakawa.
Ni duk abin da nake yi nawa a matsayin sanata na ɗan tallafawa mutane banda aiki yana majalisa mu yi doka mu yi abubuwan aikin majalisa, to ƴan taimako da ake da gefe to ina yin abubuwan da suke taɓa talaka sosai. Ni kuma na taso cikin talakawa, za a zo da sassafen an mutuwa a zo a ce an mutuwa ba likafin zaɓin nan mutum. Za ka ga an mutuwa an zo ana karo-karon kuɗin da a sai likafani, an je makabarta a rasa ma tukunyar da za a binne mutum. Mutane su yi tsirko-tsirko ana neman a je a nemo tukwane da za a rufe mutumin nan. To na ga bariya nake ba mota na saya nake rabawa ƴan su masu babbar riga ba. Dan na sai likafani yanzu na sai kunya guda biyar ba ta da yawa madarasa 300 wani abu nasa da kuma kamfani 900 da wani abu bandar akai gidan limamai akwai gidan masu unguwa saboda an mutu ba sai an je ana karo ba mun da wannan kuma na sai subutacin gawa ma na bai ai to talaka ya je ba lafiya asibiti an masa mutuwa fa ka da naira 2000 zaka ci abinci a gidanka ina kaga 20 da zaka dauko mota haya a daukan magawa a kai ma gida idan ka ga naira 700 zaka sai yaji za a extra ina kaga naira 4000 ko 5000 da zaka tukwanin da za a je yan babuniya da mutu amma ka ba ka da abin da ku sarshi abinci dan ka yi irin wannan da sai wannan abubuwan na bayar kuma wannan farawa ne
tutun da zamu yi baje muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mai sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar murafin iko a Najeriya cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin da aka kebe musu ne ke kara zaizayewa domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1113 ne su yi sallamar sakin kurin da suke ta faman kara kankanewa kuma madadin dukkanin abokan aiki musamman dai Haruna Shehu Mararban Jones da Murtala Faruk sanyin na dukkanin su a Washington sai Sulaimin Barman jamhuriyar Niger da kuma Mustafa Nasir Batsarin jihar Niger sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban akan abubuwan da ke faruwa ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirye-shirin in gabatar da nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai na ci har Juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasihata a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasar mu daya ko kasar mu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum ne muna da halin mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku musamman akwai mutane waɗanda yau ba su da ayyukan yi masu aikin yin kuma albashin su saboda halin tsadar rayuwa da ake ciki albashin nasu baya isa sannan manoman mu kuma da yawa ba sa iya zuwa gonakin su saboda halin rashin tsaro da ake fama da shi a wasu wurare saboda haka abinda zai fitar da mu a wannan lokaci shine mu rungumi aqida taimakon juna kowane mutum dan uwan mu ne domin mu da shi ƴaƴan adam mu ne da Hawwa'u Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara ya zunar da mu lafiya a duk inda muke kada mu manta cewa halin da mutum yake ciki wanda ya cancanci mu taimake shi a yanzu idan muka ki taimakon shi Allah subhanahu wataala zai iya jarabta mu da wannan hali idan muna ganin muna da aiki yanzu mu mun tsira Allah yana iya jarabta mu rasa aiki ya zama ne mu ne zamu rika neman taimako Allah subhanahu wataala ya kiyaye saboda haka akan kowane hali dai mu taimaki dan adam surare ko da susa zaka yi sai mutun ya gaci kudi zaka bashi wannan yana nuna tsananin kuncin rayuwa da mutane suke fama da shi Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani
Allahu Allah Subhanallah to ma sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci kafin mu karkare shirin bari mu yi amfani da wannan dama mu taya iyalan marigayi sarkin Zamfara Anka Muhammad Farin Gani da na marigayi Alhaji Muhammad Gaduruwan Dorawa murna dauran auren ƴaƴansu Umar Abubakar Abba da Suraiya Abbas Anka wanda za a daura a yau Juma'a a masallacin Juma'a na gada biyu Gusau jihar Zamfara Allah ya bada zaman lafiya amin har ila yau muna taya murna ga Honorable Musa Shehu Ribba da aka fi sani da Musa SPP akan natinsa sarautar Walin Arewa da sarkin Arewar Riba Musa Dauda zai gudanar a yau Juma'a da misalin karfe 9 na safe a fadarsa da ke garin Riba ta jihar Kebbi. Allah ya taya riko kuma yi jagora, amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake ni gabatarwa, sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni, kuma injiniyan mu ne yanzu Jim Cook Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.